Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a nomad da lol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali daga nan sashin Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC a cikin shirin mu na la'asar yau Asabar 27 ga watan Agustar shekarar 2016. Da farko ga kanin labaran duniya.
Yau Asabar ƴan ƙasar Gabon suke zaben shugaban ƙasa. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wuri da harba makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi. ƴan sandan ƙasar Bangladesh kuma sun ce a yau Asabar sun kashe aƙalla ƴan yaƙin sa-kai guda uku.
Biyo bayan zanga-zangar 'yan gudun hijira a Maiduguri game da matsalar yunwa, gwamnatin Borno ta fara cika alkawarin da ta yi musu tare da kira da kar a siyasantar da al'amarin. Domin kuwa?
Gwamnati ke rike da su inda suke zanne. Gwamnati ne ya ba su da wasu kungiyoyin mu na agaji wadda suke taimakawa gwamnati da kuma al'umman nan hatta ta gwamnatin tarayya. Babban burin mu shine mu tabbatar mun bawa kowa abinci ya dafa da kansa, kuma ba za mu taba fasa wannan abu ba.
Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ba mahajjatanta tabbacin fara tashi zuwa ƙasa mai tsarki domin dan duk da ƙorafe-ƙorafen da ke kai kawo.
Jirgi na farko zai tashi a nan ran Lahadi 28 wanga watan na August. Mun tabbata wanga jirgi akwai shi, komai da komai tabbatacce ne.
Sannan kuma akwai shirinmu na amsoshin tambayoyinku, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Yau Asabar ƴan ƙasar Gabon mai arzikin mai suke zaben shugaban ƙasa. Manyan ƴan takara sun haɗa hadda shugaban ƙasar mai ci yanzu Ali Bango da kuma wani ma'aikacin jakadanci mai suna Jean Ping. Iyalin Bango sun shafe shekaru 50 suna jin ragamin mulkin ƙasar. Jean Ping, tsohon shugaban wani kwamitin ƙungiyar ƙasashen Afirka, ya faɗa a wajen wani yaƙin neman zaɓe a kwanan nan cewa idan aka sake zaɓen shugaba Ali Bango, to ƙasar za ta ci gaba da fama da rashin daidaiton tattalin arziki. Ya faɗa wa 'yan ƙasar cewa suna da zaɓi guda biyu, au su zaɓi rayuwa ko kuma mutuwa. Ya ce idan shugaba Bango ya ci zaɓe, to 'yan ƙasar sun zaɓi mutuwa, idan kuma aka zaɓe shi, to an zaɓi ci gaba da rayuwa. Shi kuwa shugaba Bango ya bayyana ƙawancen jam'iyyar siyasa ƙarƙashin jagorancin Mr. Ping a zaman taruwar mayu waɗanda suke son su dawo da tsohon yayi na salon mulki. Nan da 'yan kwanaki ake sa ran samun sakamakon zaɓen. Bai ɗaya kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da harba makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi. A yayin da ya bayyana matakin a zaman keta ƙa'idar alƙawuran da Koriya ta Arewa ta yi wa duniya, ƙasar China, ƙawar Koriya ta Arewan, ta goyi bayan wannan la'ana. Jiya Juma'a da daddare, wakilan kwamitin 15 suka gabatar da daftarin ƙudurin da Amurka ta tsara a kan cewa kwamitin zai ci gaba da nazarin al'amarin domin ɗaukan wasu ƙarin matakai. Sanarwa ba ta bayyana irin matakan da kwamitin zai ɗauka ba. Wakilan kwamitin sun yi na'am da sanarwar bayan an yi ta yin shawarwari da ƙasar China, wadda tun da farko ba ta amince da daftarin farko da aka gabatar ba, tana mai bayyana damuwa akan ƙarin zaman fargaba a yankin. Harba makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi a ranar Talata ta harba ne daga wani jirgin ruwan ƙarƙashin ƙasa, kuma ta harba makamin ne ya doshi ƙasar Japan. ‘Yan sandan ƙasar Bangladesh sun ce a yau Asabar sun kashe aƙalla ‘yan yaƙin sa-kai masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama guda uku bayan sun kai su mamaye maɓoyar ‘yan yaƙin sa-kan a kusa da Dhaka, babban birnin ƙasar. An ba da rahoton cewa waɗanda ake zargi ko kuma wanda ake zargi da laifin ƙulla maƙarƙashiyar mummunan harin da aka kai wani shagon da ke danƙare da ‘yan ƙasashen waje a watan jiya yana ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe. Wani babban jami'in 'yan sanda mai suna Sanwar Hassan shi ya tabbatar da kashe 'yan yaƙin sa-kan. Jami'ai sun bayyana cewa 'yan sanda sun yi musayar harbe-harbe da 'yan yakin sa kai har na tsawon awa daya a Narayanganj, kimanin kilomita 25 arewa da birnin Dhaka. Shugaban 'yan sandan kasar AKM Shahidur ya faɗa wa kamfanin dalancin labarun Associated Press cewa 'yan yakin sa kan sun ƙi su ba da kai. Maimakon haka sai suka jefa wa 'yan sanda gurneti guda hudu ko biyar, kuma suka yi ta harbi da bindigogi samfurin rifle AK-22. To, labarin suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da aka fara zaman makoki a ƙasar Italiya yau Asabar, wa waɗanda mummunar girgizar ƙasa ta kashe, fatar samun wasu da rai yana dakushewa tsakanin masu aikin ceto a yayin da suka dawo da karnukansu na sunsuno mutane ba tare da samun wani ba. Yau Asabar, shugaban ƙasar Italiya Sergio Mattarella, bisa jagorancin magajin garin Amatrica Sergio Perozzo, ya ziyarci birnin ya gode wa masu aikin ceto. Shugaban zai halarci jana'irar wasu daga cikin waɗanda girgizar ƙasar ta kashe. An kai shugaban ƙuryar birnin domin ya ga wasu daga cikin irin ɓarnar da girgizar ƙasar ta yi wa birnin. Jami'ai sun bayyana cewa akwai hatsarin gaske tattare da zuwa birnin. Jiya Juma'a ma ƙasa ta ɗan motsa da ya kai ƙarfin maki 4.8, matakin da ya tilastawa masu aikin ceto matsawa nesa zuwa Salano, Kudu da Bologna suka jingine aikin ceton da suke yi. Jami'ai sun ce zuwa yanzu an zakulo gawawwaki mai tan. Jiya Juma'a, Amurka da Rasha suka sabunta yunkure-yunkuren da suke yi a shawarwarin da suke yi na samun hanyoyin lumana na kawo ƙarshen fafatawa a ƙasar Italiya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov sun yi wani taro a Geneva a ƙasar Switzerland a wani yunkurin cimma yarjejeniya a kan haɗin kan harkokin soja da musayar bayanai a wani yunkurin murƙushe 'yan yakin sa kan ƙungiyar ISIS a ƙasar Siriya, abinda dukkan ɓangarorin suke begen ganin faruwarsa. Ƙa'idojin yarjejeniyar sun tanadi cewa za a bari 'yan bindiga 700 su wuce zuwa yankin Idlib da ke arewacin ƙasar, wanda kuma yake hannun masu hamayya. Sa'annan kuma za a kwashe farar hula 4,000 zuwa wani sansani na wucin gadi a Kudu da Daraya. A wata sanarwar da ya gabatar a birnin Geneva, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya, Stefan de Mistura, ya buƙaci a kare lafiyar mutanen da ake kwashewa daga Daraya. Haka kuma ya ce tilas sai idan mutanen suna so ko kuma sun yarda a kwashe su. Ya ƙara da cewa ba a tuntuɓi Majalisar Ɗinkin Duniya dangane da yarjejeniyar da aka ƙulla tsakanin ɓangarorin 'yan tawaye da kuma sojojin gwamnati ba.
Jumai Ali ta karanto muku labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Biyo bayan zanga-zangar 'yan gudun hijira a Maiduguri game da matsalar yunwa, gwamnatin Borno ta cika alkawarin da ta musu tare da kira da ka a siyasantar da al'amarin. Ga wakilinmu Haruna Dauda Biyu daga Maiduguri.
A jiya ne mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Muhammad Turkwa ya ziyarci ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da suka yi zanga-zanga ranar Alhamis sakamakon ƙarancin abinci da ruwan sha don cika alkawarin da ya ɗaukar musu na samar musu abincin. Mataimakin gwamnan ya dai miƙa wannan kayayyakin abincin ne ga shugabannin da ke wannan sansani tare da haɗin gwiwar shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno, wato injiniya Ahmed Satomi, wanda suka tabbatar ma waɗannan 'yan gudun hijira cewa za su ci gaba da samar musu da abinci da ma harkokin kiwon lafiya a wannan sansani. Da suka ce wannan wani nauyi ne a matsayinsu na shugabanni da daular soke a kan al'ummansu. Bayan miƙa waɗannan kayayyakin abinci dai, mataimakin gwamnan Alhaji Usman Muhammad Durkwa ya yi mun bayani game da cika wannan alƙawari da suka yi kamar haka.
Abin da ya kawo ni jiya a gwadon rashin jituwa wanda ya kamata a fahimci juna. Na yi musu alƙawari cewa in Allah ya dame girma gwamna ya yi alƙawari zai ba su abinci kowa wanda ya dafa ma iyalinsa. Shine kan alƙawarin cikawa ne, shine mun zo mu kadamar abinda muka ɗauka musu alƙawari. Su ɗauka cewa ba waliya ke musu ba ko kuwa yarda ke musu ba, amma tabbas ne gwamnatin da ne ya yi musu wannan. Shi yasa abinda ya kawo muka zo muka kadama.
Yanzu an kawo abinci ne ya ce su ba musu alƙawari.
Mun bayar kuma kowa za ku iya ku tambaya abinda muka bayar da din shine abin da kuma mota kamar alƙawari.
Sai dai shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno injiniya Ahmed Satomi yace wannan zanga-zanga da waɗannan ƴan gurin hijira suka yi a ranar Alhamis din, yace akwai wasu ne da ke sanyo siyasa cikin lamarin.
Wasu da suke ziga su suna so su kawo siyasa cikin al'amuran da ake yi na rayuwar al'umma, in ba haka ba mutanen nan muna rike da su fiye da yau shekara guda biyu. Amma in mutane suna tunanin siyasa za su kawo wannan abun, ba abu ne mai cimma nasara, ban ga nasara a cikin ta ba, saboda ko me yi ko me magana ba wanda ya taba kawo wani gudunmuwa a matsayinsa. Shi mutum mai surutu ko aina wanda zai haddasa wannan abin, shi mai karan kansa ya taimaka wa wannan ƴan gudun hijiran. Gwamnati ke rike da su, inda suke zamne gwamnati ne ya ba su da wasu kungiyoyinmu na agaji wanda suke taimakawa gwamnati da kuma al'umman nan hatta ta gwamnatin tarayya. Babban burin mu shine mu tabbatar mun bawa kowa abinci ya dafa da kansa, kuma ba za mu taba fasa wannan abin ba, saboda ba da abincin nan shine abin da duniya ya yarda da shi, shine abin da kowa ya zai tabbatar cewar an bashi abinci kuma ya dafa abinci a lokacin da yake so.
To koya waɗannan mutanen ke ji ne game da wannan abinci da aka samar musu?
An kawo muku abinci game da ku a gurin da an kawo mana. Game da me da ba aka kawo muku?
An fara indomi, spaghetti, sawan bija da shinkafa da biski.
To kamar ya kuke ji yanzu ganin cewa an cika alkawarin da aka ɗauka muku?
Muna jin daɗi. Allah ya ba mu lafiya mu koma garin mu.
Game da me aka kawo muku?
Ya kawo mana akwai shinkafa, biski, spaghetti, indomi, mai, kai har wake. Alhamdulillah mun gode masa. Ya kawo mana abinda za mu ci insha Allah.
Za mu ji kuma kun dan nuna rashin jin daɗin ku game da rashin abinci. Yanzu an kawo abinci, ya kuke ci?
Ya ka zo ja an yi wani dan hayaniya dibiti ya dawo ja ya mana alkawarin yasa zai zo, kuma alkawarin ya cika yau ya zo ya bada.
Wasu ƴan gudun hijira da suka fito daga karamar hukumar mutake nan ke bayyana ra'ayinsu game da abincin da gwamnatin jihar Borno ta samar musu bayan gudanar da zanga-zanga kan rashin abinci da suka ce suna fama da shi a wannan sansani. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta bawa mahajjatan ta tabbacin fara zuwa aikin haji na tashi da sauka da ake ta jiran yi, wanda ake ta korafe-korafe a kai. Ga wakilinmu da rahotonsa, Suleimanu Barma daga Yamai.
Yawaitar korafe-korafe daga maniyata da ma wasu kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a 'yan kwanakin nan dangane da yadda aka makara wajen soma jigilar alhazzai daga Nijar zuwa ƙasa mai tsarki, har ma da zargin hukumar alhazzai da gazawa wajen tsara haji, ya sa shugaban hukumar ta Koho Sheikh Bello Garba kiran taron manema labarai domin kwantar da hankali.
To, jirgi na farko zai tashi a nan ran Lahadi 28 wanga watan na August. Mun tabbata wanga jirgi akwai shi, komai da komai tabbatacce ne, kuma jadawalin da muka bada din tatacce ne daga can duhu hukuma na Saudiya mai kula da sha'anin jirgi su tabbatar da haka, kenan mu bamu shakku ko kadan.
Can baya mutane sun yi ta an bada sanarwa cewa za a fara shigilan nan, kuma ba a fara ba, yanzu gashi an bada wannan sanarwa, shin me za a yi ce wanda zai tabbatar da eh lalle in Allah ya kai mu ranar Lahadi akwai shirin tashi za a soma jigilar alhazai?
Fatan alheri shine zai, fatan alheri zai, amma tashi zai ba abin za a kara ai, fatan alheri kuma abun an kawo jadawali, an kawo schedule, an sa a hannu, ga lokaci, ga lamban jirgin, kuma ai sai a ce alhamdulillah sai a yi fata abin tabbata kawai.
Sai dai sakataren kungiyar ejojin aikin haji ta Sinapel Alhashi Hamma Umaru na cewa ba za su yi saurin kiran alhazai ba har sai sun ga kat.
Muna so mu ji ha gaba ɗaya aka garwaye koko ya an kai mu namu yaushe ne za mu fara.
Kamar kuna da shakku ne akan cewa lalle za a soma jigilar daidai da tsarin da ya kamata?
Mun san da za a fara, amma yanzu ba mu iya cewa mu mahajjatanmu in koma ni in ke Alhaji Hamma Umaru mahajjatana ga ranar ta hiyako. Babu mana, babu takarda, kaga an bamu takarda, babu takarda, babu.
Wato dai har yanzu ana iya cewa tana ƙasa tana dabo?
Har yanzu dai muna so a bamu ne takarda, kuma an bamu takarda muna so mu ga jirgi ƙasa an fara. Shi ne zancen an ce za a fara 2028, sai mai kyau ne a fara 2028, amma ina.
Wani abin da ke jiran ejojin aikin hajjin a bana shi ne asarar ɗumbin miliyoyin kuɗaɗen da rashin zuwan jirgi a kan lokaci ya janyo musu sakamakon shuɗewar kwangilar gidajen haya domin masaukin alhazai a Saudiya. Sheikh Abbas Ibrahim shi ne shugaban Sauki Voyage.
To, hakika mun san cewa dukkan wani mai kamfani ko kuma wani mai saye da saisuwa gidaje in dai ka rage kakkama da sunan sati ɗaya ko kwana hudu idan lokacin nan ya kai baka zo ba to shikenan sai dai sabin gidaje kai hasara. To saboda haka yanzu mu kokowan mu mu ga dai an sauke mana wanga nauyi mu je mu dawo sannan a zo a yi wannan zama a gani a ina ne za a amsa mana waɗannan haƙoƙin mu.
Abin jira a gani shine idan dukkan alhazai 12,712 din da suka yi rajista za su samu damar sauka Saudiya kafin ranar 6 ga watan gobe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington da ke gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji takaitaccen tarihin birnin New York na Amurka da kuma kashi na biyu, kuma na ƙarshe na ansar su Ahmad Musa Suleiman Gombe da Isa Ishaq Mina, masu son sanin tarihin Profesa Balaraba Sani Garku na asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariyan jihar Kaduna. To bari mu fara da ƙarasa jin tarihin Profesa Balaraba Sani Garku. Idan masu tambayar na saurare, to ga Profesan da ƙarshen ansar tambaya kan tarihin nasa.
1998 na gama kwarewa a ɓangaren likita na watakila ciwon zuciya. Shine aka ce to ya kamata a taso da ni daga Zariya a dawo da ni Kaduna saboda in taimaka wajen wanda suke gurin basu yawansu bai kai na Zariya din ba. To sanadiyya da ke nan na dawo Kaduna muke aiki har aka ce mu koma Zariyan gaba ɗaya tun da lokacin shugaba Obasanjo ya ce baya so a rarraba asibitocin tarayya. To wannan shine a taƙaice watakila labarin karatu da muka yi.
Watakila England Geographer da sauran waɗanda suka yi irin wannan tambayar a baya za su so su san, don ana jin in cewa kai ne kamar mafi ƙanƙanta ko kuma mafi ƙarancin shekaru cikin profesoshin arewacin Najeriya a halin yanzu.
To alhamdulillahi, kamar yadda na faɗa, shi zama profesa aiki ne na Allah, dai abin da Allah ya ga dama zai yi. Ni dai abin da zan ce shine dan yanzu na shekara 8 da profesa aljihu, kuma ina ganin an bani profesa na ina shekara 41 zuwa 42. To wannan ina ganin shine za a ce watakila a dai bangaren aikin likita a arewacin Najeriya a lokacin da aka bani din ba wani wanda aka bashi a daidai waɗannan shekarun, wanda aka bashi ya dan haura. Dan gaskiya ko su a nan jami'a ta Ahmadu Bello University suke Zariya sun yi mamaki, saboda koda wani fanni ma wanda ake ganin bai kai wahala na likita din ba, za ga mutum kamun a bashi professor nan wani sai an ta taburza da shi sai an kai shekara 50 wani ma 60 wani 55 da sauransu. To wannan kuma watakila iko ne na Allah ya bar mu kansa sani yanda yake abubuwa, da kuma watakila lokacin da zai yi su ba wanda ya sai tambaye shi ya akai haka.
To su awal da sauran masu tambayoyi sukan ji kakan zo nan Amurka kusan kowace shekara taron manyan likitocin duniya, ya wannan abun yake a takaice?
To shi aiki duk sana'a da ka sani, duk wanda watakila yake sana'a yana buƙatar bita da kuma zuwa ya yi gogayya da abokan aiki saboda a ƙara samun hazaƙa ta aiki da kuma sanin makama. To ni tun lokacin da ina karatu a zama ƙwararren likita na kan ƙoƙarin buga-buga tun a nan Najeriya zan hau mota night bus haka mu tafi ina idin da ake taron likitoci in je, tun ba a san ni ba dai ana ganin, saboda mu nan arewacin Najeriya ana ganin watakila mu kawai watakila muna nan cimazau haka da sauransu. Amma ni tun lokacin zan hau mota mu tafi a je a yi ta turanci da sauransu har ya zamana cewa watakila an riga an san ni a gurin. A yanzu maganar da muke da kai ni ne sakatare na tsangayar koyar da ƙwararrun likitoci ta Afirka ta Yamma, West African College of Physicians kenan da ke Najeriya. To sannan muna da ala aka da cibiyar koyar da horon likitoci na Ingila da kuma na Amerika din. Sanadiyan shi yasa watakila nake wannan yawayan. Yanzu a maganar da nake da kai ina da takardar certificate ta shi wannan ƙwararren likita na Amerika din, ana ce mishi fellowship da American College of Physicians. Sannan kuma su ma Ingila wannan shekarar daga 1 ga watan Mayu suka bani ita ma certificate din ƙwararren likita na ƙasar Ingila, wanda zai iya yiwuwa in je in yi aiki a ko'ina da wannan certificate din nasu da na Amerika din duka haka. To duk wanda yake irin waɗannan ƙungiyoyi da kuma watakila wannan takardu ai idan ba a bika za su kwace. Saboda haka dole ne mutum ya rika zuwa ya ji sabon yanayi, shi ma ya bada nasa labari ga experience ɗinsa, su ma su faɗi nasu da sauransu, watakila saboda aiki ya tafi yanda ya kamata.
To professor, watakila za su so su san ɓangaren da ka fi ƙwarewa a likitanci ɗin.
To, ni dai karatu na ƙware a ɓangaren ciwon zuciya da su hawan jini, nan ne yanda ne karatu ta kadda ta bani ta nuna min. To, amma kan mutum ya ƙware a wannan ɓangaren, dole sai ya ƙware a aikin cututtuka da suke shafar manyan mutane. Haka misali, kaman a nan America ana ce musu doctors for adults. Duk ciwon da yake shafar mutumin da yake da shekaru, to sai da na ƙware a wannan, ana ce masa general internal medicine. To, sannan kaman 1999 zuwa 2000 sai ciwon fida, wato HIV, sai ya zo Najeriya ya yi mana watakila karen tsaye, har gwamnati ta ankaru cewa fa to fa in ba a yi azama ba za a samu matsala. To a lokacin babu likitoci da suka ƙware a wannan, haka nan aka zo aka ɗebe mu, aka zo aka yi mana bita, aka yi mana training a ƙasashe, har dan zuwa America ma aka zo mu ne muke lura da mutane kafin a samu wanda za su ƙware a wannan ɓangaren. Alhamdulillah yanzu an samu wanda suka ƙware a wannan ɓangaren, mun miƙa musu aikinsu. Amma alhamdulillah daidai gwargwado wannan ɓangaren shi ma, zan iya cewa na ina da ɗan wani masaniya wanda yawanci matsala in ta zo koda wace iri ce, in dai ta wani ɓangaren insha Allahu za a san yadda za a yi ita, Allah ya so ya.
To professor, ya batun iyali?
To ni ba Bature ba ne, ni traditionalist ne, na fito daga gidan watakila Basarauta, inda na tashi na ga babana da mata huɗu.
Wato kana ra'ayin gargajiya?
Yawwa, ina ra'ayin gargajiya. A yanzu maganar da nake da kai, ina da aure da mata na biyu da yara na ba su da iyaka, sun kai 10. Guda biyu suna karatun likita, insha Allah nan da shekara biyu na farko za su fito, sannan da shekara uku kuma ta biyu za ta fito ita ma likita. Sannan akwai yaron da na Lantura, shi ma yana koyan aikin likita ɓangaren gwaje-gwajen jini da su aikin laboratory. Ina da waɗannan guda uku insha Allah suna nan tafe, nan ba da jima ba, watakila zan fara shirin ritaya.
Wani zai ce nawa ne mata, nawa ne maza?
Eto, a cikin yaran 12 ne, mata 8 maza 4.
To, shekarun professor nawa ne?
Yanzu shekaru na 50 daidai.
To, shin
49 zuwa 50 dai haka. Saboda ka san lissafin wani lokacin yakan rikice.
Haka. To, watakila akwai wani kuma bayanin da watakila professor zai so ya yi ma masu sauraronmu.
To, alhamdulillah, ni abun kawai da zan gaya wa mutane shine ita rayuwar duniya rayuwa ce takaitacciya. Kuma duk wanda Allah ya halitto shi a duniya ya sa shi akan harkar addini. Kowanne irin mutum ne yana da addini, addininsa ya horar da shi ya waɗansu abubuwa. Saboda haka duk abin da ka samu kanka a ciki, kar ka ɗauki addini ka ce addini wurinsa daban, aiki na wurinsa daban. A cakuɗe suke. Duk yanda ka kallo shi ka kalla, addininka a cakuɗe yake da aikin da kake yi. Saboda haka ka kallo duk abin da kake ka kallo, Allah ka sa shi a ciki, idan har ka taimako mutane ne, ka yi musu dan Allah ba wai dan abin da za su baka ba, ko ba da abin da za su ce ba. Saboda duk abin da ka yi sai an zage ka. Duk abin da ka yi kuma wani ba za ka taɓa burge shi ba. Saboda haka wanda ma ka yi kawai ka burge Allah, Allah ya baka lada, shi ke nan. Ina ganin in kai ka gama da duniya kawai.
Fakat prof, sai mun sake tuntuɓar ka. Sai kuma ansar tambaya kan tarihin shahararren birnin nan da ke Amurka, wato New York. Idan masu tambayar na saurare, to ga matashiya kafin cikakken bayani. Birnin New York, wanda ke gabar ruwaye ciki har da tekun Atlantika, wanda kuma ya fi kowane birni girma da kuma dogayen benaye a Amurka. Nan ne hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya take. Hasali ma, nan ne babban birnin Amurka kafin aka canza zuwa Washington DC. To ga ɗan tarihin. A shekara ta 1664, ƙasar Ingila, wadda ta yi wa Amurka mulkin mallaka, ta raɗa wa birnin New York suna New York don tunawa da Duke of York na Ingila. To, amma tarihin New York ya soma ne tun daga shekara ta 1000 kafin zamanin Annabi Isa alaihi salam, lokacin da ‘yan asalin Amurka suka iso wurin. Ƙasar Faransa ce ta fara gano New York cikin shekara ta 1524. Sai kuma tambaya kan dalilin da yasa ake kiran New York Manhattan wani sa'in. Akwai yankuna ko kuma boroughs biyar da suka haɗu suka zama New York, wato Manhattan da Brooklyn da Queens da the Bronx da kuma Staten Island. To amman Manhattan shine yanki mafi girma kuma mafi muhimmanci. Hatta headquarter yankin na Manhattan na cikin birnin New York din ne. Hasali ma kafin yankunan biyar su hade su zama birnin New York a shekara ta 1898, birnin New York na kunshe ne da Manhattan kawai. Ma'ana kafin shekara ta 1898, birnin New York da Manhattan abu guda ne. Kuma kalmar Manhattan ta samu asali ne daga harshen kabilar da ta fara zama a wurin, wadda ke kiran wurin da suna Manhattanian, wanda sannu a hankali aka turance shi ya zama Manhattan. Daga cikin yankunan biyar da suka hadu suka zama New York, Bronx ne kawai ba tsibiri ba. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Balaraba Sani Garko da wanda ya hada mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
Yanzu kuma bari mu waiwayi kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Sakon farko yace salam muryar Amurka. Hakika abinda mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya faɗa dangane da matsalar da tattalin arzikin Najeriya yake ciki gaskiya ne, domin abinda ya kware ne a kansa. Da fatan mahukunta za su yi amfani da shawarar daga Mansur Almu Gumel. Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika duk wani talakan Najeriya yana dandana kudarsa a wannan lokaci. Muna addu'ar Allah ya kawo mana saukin matsalolin da suka yi mana da baibayi, musamman ma kuncin rayuwa. Uwa uba shine na tsadar kayayyakin abinci. Sai kuma wannan yace salam VOA Hausa, dan Allah ku fadawa masu zagin gwamnatin shugaba Buhari da su daina addu'a, ita ce ya kamata su yi masa, ko ba komai. Dan Adam ajizi ne, ba wanda yake baya kuskure a rayuwarsa. Sako daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura. Muna kira ga gwamnatin Jamhuriyar Niger da ta gaggauta samarwa mahajjatan kasar ta jirage akan lokaci kafin a rufe filin sauka da tashin jiragen sama na kasa da kasa da ke Saudiya. Daga Hadiza, matar mai kayan miya Oji Kwatas a Gombe. Hakika matakin da gwamnan Kano ke shirin yi na goge sunan kwankwaso daga ayyukan da yayi bai kamata ba. Ya kamata kai naka kai ma ka rubuta ganduje. Ai yafi. Daga Abubakar Lawal Abubakar Daura. Sai sakon karshe yace muna fatan ziyarar gani da ido da jami'an majalisar dinkin duniya ke gudanarwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya ta taimaka wajen kawo karshen mawuyacin hali da ƴan gudun hijirar da ke yankin suke ciki. Sako daga Muhammad Salihu Kaurana Moda jihar Zamfara. Kafin mu kare ga takaitattun labaran duniya.
Yau Asabar, ƴan kasar Gabon mai arzikin mai suke zaben shugaban kasa. Manyan ƴan takara sun hada da shugaban kasar mai ci yanzu Ali Bongo da kuma wani ma'aikacin jakadanci mai suna Jean Ping. Bai daya kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya Allah wadai da harba makami mai linzami na baya-bayan nan da kasar Koriya ta Arewa ta yi, a yayin da ya bayyana matakin a zaman keta ƙa'idar alƙawuran da Koriya ta Arewan ta yi wa duniya. Kasar China, ƙawar Koriya ta Arewa, ita ma ta goyi bayan wannan la'ana. ‘Yan sandan kasar Bangaladesh sun ce a yau Asabar sun kashe aƙalla ‘yan yaƙin sa kai masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama guda uku, bayan sun kai su mame maɓoyar ‘yan yaƙin sa kan a kusa da Dhaka, babban birnin ƙasar.
To da takaitattun labaran muka kammala, sai kuma a tare mu a shirin dare in Allah ya kai mu. A madadin Jummai Ali da ta karanto mana labaran duniya da kuma Tsion Girma da ta bada umarni, sai injiniyan mu na yau Sidra, ni Usman Ahmad Kabara daga nan Washington DC ke cewa mu zama lafiya.